بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يبود بودياء الله سبحانه وتعالى عند يساك يسري حضورم a wannan yammacin litinin 3 ga watan Muharram na sabo shekarar 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 27 ga watan 10 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Kuma a yau Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewarsa za mu dora inda muka tsaya a darussan mu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka kowace rana ta litinin daga littafin Tajridut Tauhid Al-Mufid na Malam Al-Maqrizi, wanda mun yi darussa guda 13 a wannan littafi. Za mu tashi yau insha Allahu a darasinmu na 14 ne, haka ne ko? Inda malami ke cewa waqad haman nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama janibat tauhid. Bismillah Allah shafi na 54. بأن منع من الصلاة bayan malamin ya gaya mana in ba kuma ta ba a darasin ƙarshe. Asalin wannan zance nasa yana komawa tun daga shafi na 50 daidai. Muka koma za mu dauko yadda za mu fahimci abun sosai. Shafi na 50 a fakara ta kusa da ƙarshe, wato paragraph na kusa da ƙarshe, inda yake cewa fatadammanat hadhihi al-ayatu tajridat tauhid. Wannan aya ta iyyaka wa iyyaka nasta'in, bayan iyyaka na'budu sai kuma iyyaka wa iyyaka nasta'in, yace wannan aya ta kunshi tsantsance tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen bauta. To shine sai yake fadin cewa wannan abu yana cewa wa annahu la yajuzu ishraku ghairihi ma'ahu, cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai halatta ba a yi tarayyar wani wanda ba shi ba a hada tare da shi a bauta musu tare. Sai ce la fil af'ali wala fil alfaz wala fil iradat, ko a abubuwan da suke ayyuka ne na gabubban jiki, ko kuma a maganganu na lafazin baki, ko kuma a niyoyi da manufofi na zuciya. A waɗannan abubuwa guda uku tilas ne mutum ya zama Allah madaukaki kadai ya nufa, kada gabubban jikinsa su bauta wani wanda ba Allah ba, kada maganganun bakinsa su girmama wani daidai da Allah subhanahu wa ta'ala, haka nan zuciyarsa kada ta nufi ko ta dogara ko ta ji tsoron ko ta yi tawakkali akan wani wanda ba Allah ba. To sai kawo mana waɗannan, sai ce fashirku fil af'ali, sai kawo mana misalai. To a cikinsu yake ta magana har inda je wannan shafi da muke kai na wato shafi na 54, yayin magana akan ziyara zuwa kaburka da yadda ya kakkasa masu zuwa kaburuka zuwa kashi uku daga ƙarshen shafi na 53. inda yake cewa wan nasu fi hadhal babi duk wannan na koma ne dan tuna mana tunda mun dan jima rabon mu da abin mu dauko yanzu daga karshen shafi na 53 yace wan nasu fi hadhal bab a'ni ziyaratul qubur yace mutane a wannan babi babin ziyarar kaburka thalathatu aqsam kashi uku ne zaka iya kasa su kashi uku yace qaumun yazuruna al-mauta fayad'una lahum akwai mutanen da suke kai wa ziyara suke kai ziyara makabarta su ziyarci waɗannan mamata sai su yi musu addu'a ma'ana su yi addu'a Allah ya gafarta wa mutanen nan da suke cikin kaburukan nan yace wa hadhihi hiya ziyaratu shar'iyya wannan ita ce ziyara ta shari'a ziyara ce da shari'a ta yadda da ita duk da mutane yanzu suna sakaci da irin wannan abu ba sa zuwa yana da kyau ziyarar makabarta tana da muhimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha da na kasance nakan hana ku ziyarar makabarta amma yanzu ina sanar da ku cewa ku kai ziyarar makabarta a wata riwaya yana fada yace fa innaha tudhakkirukumul akhirah domin ko wannan ziyarar tana tunatar da ku lahira shi ko dan adam a kullum yana bukatar ya rika tuna lahira zai koma ga Allah Allah zai tsaye da shi zai tambaye shi akan ayyukansa don haka yana da muhimmanci a rika ziyarar makabarta amma in an je ziyara ce yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana sallama ake musu ai musu addu'a assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum alafiya bale fi kuma kai musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa aljanna ce muku musu duk wannan wannan kashi na farko kenan wannan ya halatta yace wa qaumun wasu mutanen kuma yazurunahum suna ziyartar mutanen da suke cikin kabari a yad'una bihim suna roko ta hanyar su shine ma'anan yad'una bihim ay yad'una Allah bi fadlihim aw bi barakatihim aw bi tawassuli bihim shine ma'anan bihim din kun ga can yad'una sai yace lahum in aka kawo lahum na nufin ku yi musu addu'a su su amfana da addu'ar wannan ya halatta wannan kuma mutun yayi roko da sa su a tsakani mun fahimci wannan sai yace wa haula'i inji malam makrizi na san kuma wannan mun yi magana akan wane ne malam makrizi da tarihin sa tin zamanin kamar da ke a rubuce a cikin littafin a shekara ta 845 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu mutumin Misra ne ba mutumin wata kasa ba a kuma yana cikin malamai marubuta tarihi mun yi magana da lokacin da muka fara darasin littafin nan akan rubuce-rubucen da ya aikata to sai ce masu wannan ma'ana masu cewa misali koda za su roki ko mutanen su kansu su ce wanda suke cin kaburkan nan su roke su da su ko kuma su roki Allah ta hanyar su ce ya Allah dan wane kai mun kaza yace to waɗannan na hanyar bid'a ne to shi da sai ke cewa wa haula'i humul mushrikun wa ja'alatul awami wat tughami min gulatihim yace da kuma jahilan gama garin mutane marasa karatu aikin su kenan wat tughamu da tarkacen gari wanda ba masu karatu ba sune at tugham shine at tugham min gulatihim daga cikin masu wuce iyaka wajen abubuwan da suke aikatawa to sai yace wa qaumun duk da nan akwai bukatar tafsili a abinda ya shafi roƙon wanda ke cikin kabari a ce ya wane kai mun kaza kai mun kaza wannan shine qat'an babu rikici akan cewa shirka ne amma abin da ya shafi roƙon Allah da tawassuli da wani wannan bid'a ne ba shirka bane a kauli mafi karfi na daidai na malamai mun fahimci amin ma'ana ka ce ya Allah dan albarkar wane bid'a ce ba shirka bane domin Allah aka roka amma da wannan aka roka ya wane ka bani arziki ya wane ka bani lafiya ya wane kaza da kaza to wannan shine shirka take zuwa cikin abinda babu mai iya aikata shi sai Allah kun ga ko wanda yake ya mutu ai ba zai yi aikata komai ba amma kamar inda mai rai ne dan uwanka ya halatta ka neme shi ka tambaye shi ya baka wani abu ya taimaka maka bashi ne menene duk wannan ya halatta amma in aka ce ya mutu ba abin da zai iya ko yana wani gari ka ce ya wane ba ni arziki wannan bai halatta ba wannan shine shirka amma in yana kusa kana cikin matsala zaka ce da Allah wane taimaka min nan za a dora gofar gida ta lalace za a dora ko wani ya zo zai kashe ka ka nemi kai ihu wani ya zo ya taimaka maka duk wannan ya halatta gashi na cikin nassin Qur'ani fastaghafahu alladhi min shi'atihi alladhi min aduwwihi fa wakazahu Musa faqada alayhi lokacin da wannan bai Isra'ile suke sabani da baqibti sai shi bai Isra'ilan ya nemi agajin annabi Musa annabi Musa na zuwa kuma ya kai mari ga wannan mutumi sai baqibti ya fadi ya mutu haka fastaghafahu sai kawo lafazin istighatha istighatha cikin abinda wanda ka nemi agajin ya zo ya kawo maka zai iya ya halatta yana da kyau waɗannan abubuwan in ba a fahimce su ba shine ake zargin mutane da cewa ko sun kafirta musulmi ko an ce wani abu a'a duk abin da ba wanda zai iya sai Allah kamar ba da arziki yanzu ai babu hankali mutum ya je kabarin wani mutum ko mai girman sa ise ya wane ba ni arziki dana ba shi da lafiya a warkar da shi wace ba da arziki Allah wace warkar da mara lafiya Allah to irin wannan shine ake fada idan mutum ya roke shi a gun wanda ba Allah ba to an yi shirka amma roƙon Allah da falalar wani to wannan bid'a ce ba shirka bace mun fahimci wannan to sai ke cewa wa qaumun wasu mutanen kuma yazurunahum fayad'unahum anfusahum sukan je ziyaran ne su ziyarci waɗannan mutane da suke cikin kabari sai su roƙe su su kansu ma'ana su roƙi wanda suke cikin kabarin wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam gashi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ya Allah kada ka sanya kabarina ya zama gunki ne da ake bauta masa manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake roƙon Allah cewa ya Allah ka hana a dauki kabarina wurin bauta ana zuwa ana bauta masa sai ce wa ha'ula'i humul mushrikuna fi rububiyyati waɗannan sune masu shirka a rububiyya me yasa yace shirka a rububiyya ba a uluhiyya ba asali shirka ce a ilahiyya amma kasancewar masu wannan addu'ar suna raya cewa wanda ake roƙon zai iya wani amfani to ta zama shirka fi rububiyya asali idan mutum ya roƙi wani wanda ba Allah ba abin da ya mene cikin abin da ba mai iyawa sai Allah me yayi ya yi shirka ame a ilahiyya amma in ya kudurce a zuciyarsa cewa wannan fa da yake roƙon yana da iko akan yin wannan abin to wannan kuma shirka ce a rububiyya ma misali wanda za a je kabarin sa a ce ya wane ka sauko mana da ruwan sama me aka yi anan guda biyu akai na farko roƙon shirka ce ta ilahiyya saboda bautar wani abu ne wanda ba Allah ba abu na biyu ba shi damar cewa zai iya zubo da ruwa daga sama shi kuma wannan shirka ce a me a rububiyya domin kuwa inzalul matar min mahdhi huquqillahi tabaraka wa ta'ala la yaqdiru alaiha illa Allah saukar da ruwan sama tsantsar haƙin Allah ne ba mai iko yin saukar da ruwan sama banda Allah don haka ba a roƙon wani halilu ruwa halilu ruwa halilu wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ya kamata al'umma ta hada kai wajen hana al'umma ko mutane aikata irin wannan abu Allah tsare san dai mafi yawa jahilci ne mutane suke ciki tunda akwai jahilci akwai bukatar a ilmantar da mutane da muka zo wannan wuri shine in ban manta ba darasinmu na karshe ne za mu tattauna a darasinmu na gaba a magana akan tarihin dawowar irin waɗannan abubuwan cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba ku manta mun yi wannan zance akwai magana tarihin aukuwar shirka a dan adam wannan kun sha ji mun yi magana a munasabobi daban-daban yadda a zamanin annabi Nuhu aka fara shirka da za a bauta ma wani wanda ba Allah ba in ba ku manta ba ana kawo mana maganar Abdullahi ibn Abbas cikin sahih al-bukhari da imam al-bukhari ya ruwaito cewa ibnu abbas ya ambata a tafsirin fadin Allah madauki dake cewa wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wadannan sunaye mutum biyar ibnu abbas yake cewa haula'i asma'u rijalin salihina kanu fi qaumi nuh falamma matu awha ash-shaytanu ila awliya'ihim an insibu fi amakinihim allati kanu ya'buduna fiha ansaban wadannan sunaye ce sunayen wasu mutane ne salihai salihan mutane asalin su ba sunan gumaka bane mutanen kirki ne suna bautawa Allah suna ilmantar da mutane addini to yayin da suka mutu sai shedan ya zo ya samu mutanen su cewa in kuna son ku tuna wannan mutane ku yi mutum mutumin su sai ku zo ku aje a inda suka saba zama suna karantar da mutane addini din saboda ku rika tuna su to sai mutanen suka yi wannan abu dan tunawa ba dan su bauta musu ba dan su rika tunawa an sun gansu sai su tuno su sai su ce ai ku bari su koma su kama Allah subhanahu wa ta'ala su bauta masa yadda ya kamata saboda an ga ma in aka ga malami ai ana tuna Allah ko ba haka bane kamar da ake bada labarin wanda daga cikin magabata a cikin tabi'ai in ya shiga kasuwa sai ka ji mutane sun kama kabbar Allahu akbar subhanallah la ilaha illallah wallahu akbar saboda mutun ne mai yawan zikirin Allah daga an ganshi kawai sai a tuna zikiri sai ga kowa kama zikiri saboda san Allah subhanahu wataala da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abun sai shedan yayi wannan wahayi ga waɗannan mutane kaga ba za su kawo cewa za a sa su a wata hanya ce marar kyau ba sai suke tsammani ai tunda dai tunawa ce sai suke sassaka mutum mutumi suka sa to daga baya na san dai wannan maimaitawa nake kun san ta isar sai kuma ya sake zuwa shi shedan zuwa ga ƴaƴansu da jikokinsu bayan waɗancan sun mutu cewa ai waɗannan mutane ko mutum mutumi da kuke gani an sa anan an sa a can an sa a can na waddan da ya gofa da ya oka da nasara da suwa'an kai yace ai su ne iyayenku suke roƙon Allah ta hanyar su in suna son su roƙi Allah sai su zo gun waɗannan su ce ya Allah saboda albarkar wani ka bamu sai su ma sai suka fara wannan daga baya ya zo ya samu kuma jikokin jikokin jikokinsu sai ke ce musu ai waɗannan mutanen da kuka gani mutum mutumin salihan mutane ne bayan Allah waliyai salihai iyayenku da kafin su mutu saboda waɗannan alaƙarsu da Allah mai kyau ce to sukan biyo ta hannunsu don Allah ya karɓi ibadarsu don haka kuma in kuna son Allah ya karɓi ibadarku ku biyo ta hannun waɗannan shikenan sai suka koma ana bautar su waɗannan abubuwan domin su su ɗauki bautar su miƙa ta ga Allah inda har Allah madauki ke ba mu labari da yake cewa ma na abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa ai kun ga wannan udhurin da su waɗannan suke bayarwa ne Allah ke ba mu labari cewa ba ma bauta musu don komai sai don su kusantar da mu zuwa ga Allah da haka yana da kyau mu bambance ya ƴan uwa musulmi akwai bambanci tsakanin girman mutum da darajarsa da alƙadarinsa a cikin musulunci babu wanda ya halatta ka sauke masa alƙadarinsa da girmansa da darajarsa da Allah ya bashi annabi ne tilas a girmama shi babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja cikin halittar Allah gaba daya amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne Allah ba ba shi za a bauta ba shi ya hana wannan din shi kansa haka nan in mutum salihi ne waliyi ne na Allah to a girmama shi gurgurdan girmama waliyan Allah akwai waliyai da gaske kuma suna da karamomi sun cancanci a girmama su amma fa ba a bauta musu to wannan abun rashin gane shi shi ya ja mutane suka fada wannan wannan abin da na ambata mana tarihin shirka ne a bani adam baki daya a jinsin dan adam to amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo wanda shine rahama ga al'umma baki daya duk waɗannan abubuwan an kauda su babu wani wanda ake bautawa banda Allah da hannunsa da ya shiga Ka'aba ya sa kwagirinsa ya rika jawo wuyan gumaka wajen kimanin 360 a cikin Ka'aba a da lokacin da aka yi fatuhu maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana jawo su ana ruguza su ana yana karanta qul ja al-haqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kuma bayan wannan lokaci ya aika wurare wurare inda su Lata da Uzza da Hubal da Manata suke duk aka je aka ruruguza su kun ga kenan tarihin bautar gunki da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruguza ta babu ita mun fahimci wannan haka kuma lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasulun manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama su suke jagorancin al'umma sun yada musulunci nan gangariya zuwa ga kasashe daban-daban ya zama an watsar da duk wani gunki an rusa shi ba a bauta masa aka koma Allah kawai ake bauta duk kasashen musulmi har zamanin sahabbai ko kuma kace har zamanin al-khulafa ar-rashidun ya kare har zamanin sahabbai kanana ma ya kare domin bid'o'i ba su fara shigowa ma cikin al'umma ba sai a ƙarshen zamanin sahabban ƙarshe kanana irin su Abdullahi ibn Umar lokacin da aka fara samun bid'ar kaddara mana ƙaryata imani da kaddara yan kadariya suka zo aka samu mu'tazilawa aka samu wannan wannan to daga nan aka fara samun ana dan bantarewa wasu abubuwa na asalin musulunci ana shigo da sabon abubuwan da ba a san su ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai to amma shi asalin a koma ana bautawa waɗanda suke cikin kabari ta yaya zo mana ya aka yi sake dawowa cikin al'umma idan kun fahimci abin waɗancan da aka fara bautawa ma ai mutumin su aka yi don haka su ake gani aka suranta to daga baya abin da yazo bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sahabbai sun tafi bayan tabi'ai lokacin da aka fara samun wannan harkar ta fara kama kasa a cikin al'umma an same ta ne ta hanyar masu bin hanyar Shi'a Ismailiyya kuna ji ana cewa yin Ismailiyya waɗanda suke imani da imamai guda bakwai imamai na ahlul baiti da suka dangana musu cewa su ne ya wajaba a yi da'a gare su daga Aliyu al-Hasan al-Husayn Ali ibn al-Husayn Muhammad bin Ali ibn al-Husayn shine al-Baqir sai Ja'far ibn Muhammad ibn Ali shine Ja'far as-Sadiq shine na shida to na bakwai kuma sai suka yi sabani a wurin su waɗannan ƴan Isma'iliya sai suka dauki Muhammad ibn Isma'il ban ce Isma'il ba saboda Isma'il din dan Ja'far ne to amma ya riga Ja'far Sadiq din mutuwa don haka da tunda baya nan ba dama a ce masa imami sai suka ce to ɗansa ne imami sai suka tsaye da imamanci zuwa mutum shida waɗanda suka wuce kuma har suka je imamai guda 12 su ne Shi'a da muka fi sani a zamanin yanzu su ake ce ma ƴan Ithna Ashariya ko a ce musu Musawiyya wanda suka yadda da Musa dan Ja'far a matsayin shi ne imami na bakwai mun fahimci wannan to waɗanda suka tsaya kan Muhammad bin Isma'il din nan shi ne imami su ake ce ma ƴan Isma'iliyya to wannan mutanen a gunsu aka fara samun maida hankali akan bautar dan adam ta sake dawo mutane da girmama kaburka har zuwa lokacin da aka sami wasu mutane musamman ana ce musu ikhwanus safa wasu samari ne wanda ƴan wannan aqida ta Isma'iliyya ta samar da su malamai a tarihi suna cewa su ne kungiya ta farko da ta fara haifar da tara samari a basu military training na soja suna fashi da makami da shan ganye shi yasa a wasu sunaye ma ana ce musu hashashiyun saboda shan ganye aka koya ma yaran da tarbiyyar wannan abun da kuma kashe duk wata harka ta kusantar da mutum zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da karanta alqur'ani da karanta hadisai a hana ta a cikin al'umma kafin a zo wannan amma an samu wasu abubuwan da naso bi mana su anan daga cikin manyan waɗanda suka fito da wannan tunani akwai wani mutum ana ce masa Abdullah ibn Maimun ibn Daisan al-Qaddah a shekara ta 260 ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin sa ba yahude ne ya rayu a Tunisia suka zo suka fara zama suka yi da'awar cewa su ahlul baiti ne dangin annabi ne kusan kuma duk mutumin da ya je cikin mutane ya ce shi dangin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dole ya samu girmamawa saboda al'umma suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu dan adam din da aka taba sansa a tarihi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake Allah kara mana sansa to da suka zo suka yi wannan da'awa mutane suka karbe su to shine aka fara sai suka ce su jikokin Fatima ne shine ake ce musu Fatimiyun har suka yi karfi a Tunisia har suka kafa daula a Misra. Da za ku ji ana a tarihi ana cewa daular Fatimiyya. A kun taba jiko? Wannan a shekara ta 360 jikokin su ne suka zo suka wannan. Amma a tsakanin wannan an yi wasu abubuwan da yawa. Daga cikin waɗanda suka zo bayan shi wannan Al-Qaddah akwai ni Al-Faraj ibn Uthman Al-Qashani. Shi ne ya jagoranci harkar tafiyar bayan shi wancan ya mutu. Shi Al-Qaddah. Bayansa daga nan aka zo aka sami Hamdan Qurmut. Sunansa Hamdan ibn al-Ash'ath al-Qurmut. Daga nan shi kuma aka samu wata tafiya ana ce musu al-Qaramita. Kila kuna ji a tarihi. Su ma sun yi ƙarfi da wannan aƙidar ta kyamar hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai aka suturce da gidan da ahlul bait. Ta hanyar shi an ci aka shigo wa mutane da sunan cewa ana san ahlul bait amma kuma sai abin ya tafi ga wannan abu. Shi wannan Hamdan Qurmut din lokacin da ya karbi wannan da'awa sai da ya kai ga yayi karfi ya zama mai da'awa zuwa gare ta har aka kafa daula. Suka kafa daula a garin Al-Ahsa. Garin Al-Ahsa har yanzu yana nan a cikin Saudi Arabia. Amma da a tarihi tsoho a cikin Bahrain yake. To da tsohuwar Bahrain nan ne hedikwatar da wannan harkar ta yadu. Har an samu lokacin da a cikin mabiyansa akwai wani Al-Hasan ibn Buhram. Ana ce masa Abu Sa'id Al-Jannabi. Shine ya shugabanci wannan tafiyar har ɗansa Sulaiman ibn al-Hasan. Shi kuma a zamaninsa ne aka yi wata fitina a shekara ta 319. Ya zo Ka'aba. Na taɓa ba ku kissar ina jin a wata munasaba. Lokacin aikin haji ranar taruya ran 8 ga wata. Ya zauna a jikin ɗakin Ka'aba daidai ƙofar ɗakin Ka'aba. Ya ɗaga hannunsa ya ce huwa rabbul alami. Shi da kansa ya ce shi ne ubangijin halitta. Yace in an isa a zo a kashe shi yace ya zo zai yaki Ka'aba haddacewa aina tayrul ababil ina tayrul ababil da suka kashe Abrahata in sun isa a turo masa su yanzu su zo ya bada umarnin mabiyansa suka kashe mutane dan adam aka kashe cikin rijiyar zamzam aka ruguza ta aka sa dan adam gawa dan adam alhazai musulmi kuma suka balle alhajar alaswad suka tafi da shi garin su al-Ahsa din sai da shekara 22 wani zamanin da ya guce aka je aka kwato aka dawo da Al-Hajar al-Aswad dai wannan dake jikin Ka'aba bakin dutse wannan mutanen sai suka balle shi suka tafi da shi garin su shekara 22 to wannan masu wannan tunanin su suka haifar da wadancan samari da ake ce ma Ikhwanus Safa suna da wasu rasail ko su ka'idoji da zaka iya ce musu kamar bonds da suke karantar da dokokin aqidunsu akai guda 50 daga ciki akwai kafircewa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma kira ga cewa lalle wai bautar gunki da ake yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bautar gunki ne saboda gumaka ai ba sa magana amma in an samu wani mutumin kirki mai magana ko mala'ika ko annabi ko wali tunda shi mai magana ne ba laifi a bauta masa dalilin hana bautar gunki saboda gumaka ba sa magana da wannan tawilin suka fara shigo da wannan abun cewa ba laifi a je a bautawa duk wanda ake so to tunda harkar tasu ba za ta karbi ba idan ba an raba ta da mutanen kirki ba to sai suka raba ta da cewa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ake so Ali da ƴaƴansa wane ne ko yake kin Ali da ƴaƴansa da kuma jikokinsa to ta hanyar wannan abun wannan tarihin ya dawo mutane har aka koma ana bautar kaburka daga baya kuma abun ya shigo waɗanda ta hanyar rashin sani da kuma dai ta hanyar dariƙun sufaye da makamancin wannan kuma abun har ya zo gun sauran musulmi amma da banda shi'a ba a san masu waɗannan abubuwan shi amma ba ithna ashariya ba su ma daga baya abun ya zo musu waɗannan masu ismailiyya din su ne suka fara waɗannan abubuwa din wannan dai ina ga a dunkule akwai maganganun suna da yawa lokacin ba zai isa duk mu ji waɗannan maganganun da kuma wato abubuwan da suke da alaka da su din ba amma ba laifi mu ji wasu daga cikin maganganun da waɗannan mutane suka ambata ƴan wato su rasail na Ikhwanus Safa din da suka ambaci wannan maganganun nasu kamar yadda na ambata mana su ne suka fara tara samari sun ce ka'idar su samari daga shekara 15 zuwa 30 suka ce waɗannan ba su da hankali dole a samu masu tsara musu abin da zasu yi in aka bar su haka to zasu shiga kowace irin hanya dan haka dole sai suka ware waɗannan samari duwan da ke da da'in ya kai wannan shekara 15 zuwa 30 suka bude akwai wani qal'at al-mut qal'at al-mut wani sansani suka yi a saman wani dutse dutsen al-mut a Syria anan suka yi wannan sansani duwan da ya zo wucewa su kashe su kwace dukiya ana shan ganye kuma ana rubuta waɗannan abubuwa na cewa a koma a bautawa duk wanda aka ga dama babu matsala babu laifi wannan daga cikin abin da suka ambata a risalar su ta 42 gashi ne nazo da ita a rubuce a cikin wanda daga cikin littafin da suka bayyana wannan a shafi na 4 zuwa shafi na ai juz'i na 4 shafi na 19 zuwa na 21 suna cewa وذلك أن القوم الذين بعث إليهم كو بعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام والتحية والرضوان توا متى نند أكا أيكو من زن الله صلى الله عليه وسلم أتكنسو كانوا يتدينون بعبادة الأصنام سنة بوتا وقمكا وكانوا يتقربون إلى الله تعالى بالتعظيم لها كما سنة كسنتر أبنجزي سنة بوتا ما ستعني رجل مواد النقمكا والسجود والاستسلام والبخورات سنه musu sujada gumakan suna kuma sumbatar su suna kuma kawo musu turaren wuta saboda mun san alama ce da mata girmamawa a wuraren da ake ibada wa kanu ya taqiduna anna zalika qurbatun lahum ila Allah zulfa suna kudurta cewa waɗannan abubuwan za su wato kusantar da su zuwa ga Allah kusanci sosai yace wal asnamu hiya ajsamun kharsu yace su kuwa gumaka jiki ne wanda yake baya magana baya ji shine kharas la nutqa laha ba sa furuci wala tamyiza ba sa iya bambancewa tsakanin abin da yake daidai da ba daidai ba wala hissa ba sa jin komai wala surata ba su da sura wala harakata ko motsi fa arsalahum Allah dan haka sai Allah madaukaki ya aika manzanni wadallahum ala ma huwa ahda wa aqwamu wa aula mimma kanu fihi yashi shiryar da ma'ana ya aiko Allah ya aiko manzanni dan su shiryar da mutane zuwa ga bautar abin da yafi wannan to su a gun su abin da yafi wannan ba wai Allah ba suke nufi a'a bautawa mai magana mai furuci mai hankali kun fahimci wannan abun sai yake cewa wa zalika anna al anbiya alaihimus salam domin annabawa wa in kanu basharan koda dai su mutane ne su fahum ahya'u natiquna mumayyizun to su ai masu rai ne suna furuci kuma suna iya bambancewa abu da yake daidai da ba daidai ba ulama kuma malamai ne su masu ilimi ne mushakiluna lil mala'ikati sun yi kama da mala'iku bi nufusihimuz zakiyya ta hanyar wato rayukan su masu tsarki kamar yadda mala'iku suke da rai masu tsarki haka nan annaba suke da rai mai tsarki يعرفون الله حق معرفته سنسان الله حقيقة ننساني والتقرب إلى الله بهم تو أكسن شؤبان جيجي تهن يرسو أولا وأهدا شيفي تنشانتا شيفي شلوا وأحق شينكم في داشي ودقسكيا من التوصل بالأسنام في يد أضوء أشي ذا أسا وليأبنا قما كا أقبا أشي سوزا أسا سوني سكاني سكاني باواد أبان جيجي kunga wannan ayyabta kulukulu ko cewa ma'ana a sa dan adam amma sai suka zabi dan adam din mai tsarki wanda baya saban Allah sune ma'asumai annabawa sakace to kamar yadda mala'iku suke ba sa saban Allah to ai annabawa ma haka amma to annabawa suna magana suna ganewa suna da furuci da sauransu don haka ashe yafi cancanta musa annabawa tsakanin mu da Allah fiye da ace musa gumaka tsakanin mu da Allah kage da yanzu an dawo da me bautar a koma a bautawa dan adam karka kalli maganar girman annabi wannan girman annabi babu mai kokonto a ciki amma cewar a zo a sa shi a matsayin ci za a bautawa sannan ya dauki ibada kaiwa Allah wannan shine wadanda suka fara kawo mutane wannan shine masu wannan maganar kamar da ku jina karanta ta wannan a risalar su risala ta 42 a wannan shafi da na ambata a cikin risalar su guda 50 da suke cewa rasailu ikhwanis safa wadannan masu shan ganye din da fashi da sauransu da sunan bin ahlul bait Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu to tun daga nan kuma sauran abubuwan duk da za ku ji asali ne wannan kawai na ga mana asalin ne sababin kuma zuwan su ko ina wannan ya danganta kowa gurgurdan yadda masu da awasu suka samu zuwa wani wuri ko kuma yadda karfin mulkin su musamman lokacin da su daular fatimiyya ta zo wanda sai da suka shekara 400 suna mulki a misra 400 suka haramta duk dan da aka haifa aka sa masa sunan abubakar suka hana doka ce ka sa wa danka sunan abubakar ko umar ko usman saboda a gunsu waɗannan kafirai ne sai da suka shekara 400 a misra suna mulki Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka aka samu zamanin Salahuddin al-Ayyubi yazo ya yake su wanda yaƙesu da yayi shine shimfidar da yayi har ya samu ya kwato Baitul Maqdis daga hannun Yahudawa da Kirista kafin wannan lokaci su suka hana a samu hadin kan da musulmi da su yaƙi Kirista da Yahudu a lokacin nan har a kwato Qudus sai da aka gama da su ta hanyar su Salahuddin al-Ayyubi shi kuma mutumin yana cikin kurdawa waɗannan dai mutanen Iraki shi kuma dan wannan gefen ne ya habaka yayi lokacin su abin nan sarki Arsalan Arbik da malamansa masu ilmantarwa Allah ya taimaka suka fahimci karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda take har aka yaki waɗannan abubuwan har daga bayan abu ya koma muka ganshi safi daka mu kamar nan wajibi mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mu nan yammacin Afirka ake cewa ko kasancewar mun samu irin su Shehu Usmanu Dan Fodio da suka tsaftace mana waɗannan abubuwan da suka zo shi yasa muka ga waɗannan abubuwan da yawa mu ba mu san su ba yanzu idan ka je India Afghanistan Pakistan da abin da ya shafi ariyoyin tsohuwar Iran za ka ga cewa waɗannan abubuwan kamar abin mamaki ne ma a ce ba za a je a bauta wa wani a kabari ba mu anan alhamdulillahi da sauki tunda waɗannan abubuwan sun ka karanta littafin Shehu Dan Fodio duk zaka ga haramcin bautawa wani a kabari haramcin waɗannan irin abubuwa duk waɗannan abubuwan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya saka musu da alheri da muka samu wato ilmantarwar su to mu koma littafin to shine nan yake cewa wa qad hama annabiyyu sallallahu alaihi wasallama janib at-tauhidi a'zama himaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye janibin wato bangaren tauhidi mafi girman kiyayewa babu wanda ya yaki shirka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wanda ya kai shi kishin Allah Allah shi ya cancanta shi kadai a bauta masa kuma dama shine asalin sakon sa da yazo da shi daga Allah subhanahu wataala dan me yace ta haqiqan li qawlihi ta'ala saboda tabbatar da fadin Allah madauki da yake cewa iyyaka na'budu wannan iyyaka na'budun nan girmanta ba na wasa bane shi yasa har malam Abu Isma'il al-Harawi ya rubuta littafin sa na manazil as-sa'irin fi tahqiqi a manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine Ibn al-Qayyim yazo yayin sharhin sa yasa masa suna madarij as-salikin sharh manazil as-sa'irin littafi ne mai muhimmanci gaba ɗaya akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yayi haƙƙin Allah shi kadai a bauta masa mutun ya gane cewa babu mai makafa zubo da ruwa na farko ma dai tukuna ba wanda ya halicce ka sai Allah shike baka abinci shike zubo da ruwan nan rayuwarka da numfashin nan da kake da lafiyarka duk Allah ne to akwai rashin girmama Allah da rashin godiya gare shi a ce za a je gun wani a gode masa a madadin Allah ake godewa ya kamata a yadda cewa Allah nan mai waɗannan abubuwan to shi kadai ya kamata a godewa wannan baya hana girmama wanda ya cancanci girmamawa duk wanda ya cancanci a girmama shi daga mala'iku daga annabawa daga waliyai salihai daga shugabanni masu shugabanci duk suna da haƙƙi akan al'umma wajibi a girmama su amma girmamawa daban bauta kuma daban bauta ta Allah ce banda Allah ba ai wa kowa to wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shekarun sa 23 yana tabbatar da su kuma alhamdulillah yayi nasara akai to sai yake cewa hatta naha anis salati fi hadaini alwaqtaini har yayi hani akan sallah yace kada ai sallah a lokutan wasu lokuta guda biyu likaunihima domin kasancewar waɗannan lokuta din dhari'atan ila tashabbuhi bi ubadi ash-shams domin sallah a waɗannan lokuta dhari'a ce kafa ce ta sakacin da zai iya kaiwa ga ayi kama da masu bautawa rana alladhina yasjuduna laha fi hataini alhalataini waɗanda suke bauta musu ko suke bautawa kai rana a wannan lokaci a musulunci akan hana wani abu imma li dhatihi wa imma li ghayrihi abinda za a hana shi li dhatihi dan kashin kansa saboda mafsada tana cikin sa wannan shine ake cewa an haramta shi haramun ko muharramun ne li dhatihi zai kaga bautar wani Allah muharrama ce li dhatihi cin mushe menene muharram ne shi ma li dhatihi saboda zai cutar da mutum amma ana iya hana wani abu kuma saboda gairihi saboda wani abu daban wata wasila da za ta kai ga abautawa wani wanda ba Allah ba to sai a ce wannan wasilar ko ita ba shirka bace za a haramta ta li gairiha saboda za ta kai zuwa ga bautar wani abu wanda ba Allah ba shi ne abin da yake nufi kun ga yin sallah a lokutan da aka hana sallah ai sallar wa akai wa Allah akai wa to amma lokaci ne da yayi kama da lokacin da masu shirka suke bautawa rana lokacin da rana take tsakiya da lokacin da take faduwa to a lokacin suke kirdadan su bauta mata ita rana to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin hatta nafila lokacin da rana take tsakiya a bari sai ta gota lokacin azhar ya shiga haka nan lokacin da rana take dab da faduwa shi ma kar ayi nafila tun daga bayan la'asar ma ga mai da zai kawo mana shi yasa sai ya hana tun daga bayan la'asar kar ayi nafila saboda me kada wani abu ya matso ayi kama da masu bautawa rana to idan yin kama da wani abu an haramta shi to ina ga abin kuma mu zo muna aikata shi mun fahimci abin yau shine abin da yake nufi to sai yake cewa wasadda zari'ata kuma ya toshe wannan kafa bi an mana'a min as-salati ba'da al-asr sai ya hana sallan nafila bayan la'asar nan kun ga kamata idafar sai yasa na kawo wannan naha anis salati wacce sallar nafila ake nufi kuma nafilar ita ma ana nufin nafila mutlaqa nafila kawai ka tashi kai alwala ka ce bari in yi sallar nafila bayan la'asar an hana wannan amma wanda yake tana da sababi ko saboda ka shigo masallaci kafin ka zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a zauna ba a tahiyatul masjid ba ko kuma da farilla akan ka ba kai ba kada ka zo ka ce a to tunda an gama sallar la'asar na makara shikenan ta fada a kaina ko sai gobe nayi a'a wannan koda wani lokacin da aka hana ne farilla wajibi a sauke ta mun fahimci wannan da haka shi yasa nafila ake nufi wasubhi haka nan bayan sallar asubahi shi ma an hana nafila littisali hadainil waqtaini saboda wannan lokuta guda biyu sun hadu bil waqtainil ladaini yasjudul mushrikuna fihi malish shamsi saboda waɗannan lokuta sun yi kusa da lokutan da mushrikai suke yin sujada ga rana a cikin su don haka sai aka ce an hana mu mu sallah a wannan lokaci ta nafila domin kada mu kama da su yace wa amma sujudu li ghayrillah amma sujada ga wani wanda ba Allah ba fa qala alayhi salatu wassalam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yanbaghi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah bai kamata ba haka muke fassara layan bagi ko to ga abin da malamin zai ga mana nan yace layan bagi fi kalamillahi wa rasulihi in dai a maganar Allah ne ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce layan bagi to ba bai kamata bane bai halatta bace mun gane wannan a sai yace wala yanbaghi fi kalamillahi wa rasulihi ana fassara hadisin wancan ko bai halatta ba li ahadin ga wani mutum an yasjuda li ahadin yayi sujada ga wani mutumin daban illa lillah sai Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah madaukaki kawai ya halatta ai masa sujada ina jin muku manta darasin mu na karshe ko kuma a wani darasin ne ba wannan ba muke maganar cikin littafin Khumaini wannan wanda bai dade da rusuwa ba a harkar Shi'a ya faɗi wannan wata magana yake cewa yin sujada ga kowanne abu in dai baka yi itikadin cewa Allah bane shi to ba laifi yace ko dutse ne wai duk da cewa ba kyau Allah baya so ko dutse ka sa a gaba kai masa sujada ba ka da laifi sai idan ka ce dutsen nan Allah ne haka yake faɗi a cikin littafin sa Tahrirul Wasila kun ga waɗannan abubuwan budewa mutane kofa ne ai duk irin wannan abin da yake nisa da tauhidi
kuma wasu zaka ga suna kawo irin wannan a matsayin hujja ai in baka yadda cewa wannan Allah bane to lamma da ka yadda da shi Allah ne ko baka yi masa sujada ba ai kafircin ya riga yanzu ko ba haka bane yadda da cewa wani abu ya zama Allah ko baka yi masa sujada ba yadda a zuce kawai kace ai ko wani na yadda cewa shi ma Allah ne wannan tun daga nan kawai shirka ta riga ta zo kafirci ya go don haka ba magana ce ta kaida cewa sai mutun ka yadda cewa Allah bane sanan take zama a shirka Allah kiyaye sannan sai yake cewa to wala yanbagi kalmar wala yanbagi fi kalamillahi wa rasulihi a maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inma yusta'malu ana amfani da ita ne lillazi huwa fi ghayati limtina'i cikin abin da yake ya kai matuƙa wajen hanuwa hanuwa ba abin da ba zai yiwu ba abin da ya kai matuƙa wajen zaman sa ba zai yiwu ba to shi ake ce malayan bagi to sai kawo mana misalai yace ka qaulihi ta'ala kamar fadin Allah maduki da yake cewa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada kaga wannan zaka kawo me Allah yake cewa ai ba zai yiwu ba samsam bai halatta ba tunani na dan adam ma ya yadda da cewa mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala zai riki da ba zai riki da ba a ce yana da da bai dace ba da Allah yayi nisa sosai to kun ga wannan ai ba magana cewa bai kamata ba ce kawai yau maganar koda ka fassara da bai kamata ba to bai kamata ba ce wanda tana nufin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba kuma saboda haramcin sa sai ce wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi la bamu ilmantar da shi waka ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wama yanbaghi lahu kuma ba zai yiwu ba gare shi ya zama mawaki shine ma'anan imtina'i ba zai yiwu ba ba abu ne da yake ma'quli da an halatta shi yanzu ba mun sani akwai aljawaz ash-shar'i akwai kuma aljawaz al-aqli in malami suna magana ku rika fahimtar maganar sosai za su ce wani lokaci jaza kaza amma suna nufin jaza ne jawazan aqliyan ba jaza jawazan shar'iyyan ba aljawazu shar'i labuda an yakuna min indillah duk abinda zaka ce ya halatta to dole Allah ne mai halattawa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai abinda zaka ce hankali zai karba zai yiwu a hankalce to za iya cewa jaza an yuqal to wannan abinda ake nufi kenan da aljawazu al-aqli ba aljawazu shar'i ba to nan shi ma nan ta layan bagi irin wannan ce haka nan da yake cewa wa qaulihi ta'ala wa ma tanazzalat bihi ash-shayatin wa ma yanbaghi lahum mala'iku abinnan shaydanu aljanu ba su suka sauko da wannan alqur'anin ba kuma ba zai yiwu ba gare su ba zai yiwu ba karka ce bai kamata ba ba zai yiwu ba gare su a ce shaydanu su suka saukar da alqur'ani wa qaulihi ta'ala da fadin Allah madaukaki ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya bai dace ba gare mu ba zai yiwu ba gare mu ba samsam a ce mu riki wato koma bayanka wasu waliyai wasu abin jibinta da zamu jibinta sabanin ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai kuma yace wa min ash-shirki billahi ta'ala al-mubayyin li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga cikin kuma shirkar da ta sabawa fadin Allah madaukaki iyyaka na'budu yace ash-shirku bihi fil lafzi to nan ya gama da ash-shirku fi mene fil af'ali misalan da ya kawo mana nan ash-shirku ne fil af'ali ya gama da su yanzu zai shiga magana shirka a lafazi wannan lafazi mutun zai fada ya zama cewa shirka ce ya fada mun ji misalai na shirka a aiki abinda zai kuma fada yanzu na shirka ne a lafazi ko kadan mu yi sai mu tsaya saboda inda lokaci ya kai mana insha Allah yace wa min ash-shirki billahi ta'ala al-mubayyin li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu daga cikin shirkar da ta sabawa shine al-mubayyin al-mubayyin ma'ana wanda tayi hannun riga da li qawlihi ta'ala iyyaka na'budu shine ash-shirku bihi fil lafzi shirka da Allah a lafazi kal halifi bi ghairihi kamar rantsuwa da wani wanda ba Allah ba rantsuwa kun ga yadda baki ake yin ta ko kamar rawahu al-imamu ahmad kamar da al-imam ahmad ya rawaito wa abu dawud da abu dawud as-sijistani anhu sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man halafa bi ghairi Allah duk mutumin da ya rantse da wani wanda ba Allah ba faqad ashraka
yace sahahahu al-hakim ibn hibban wannan hadisi al-imam al-hakim abu abdullah an-nisaburi mai littafin al-mustadrak yace hadisi ne sahihi haka nan ibn hibban shi ma ya fadi cewa wannan hadisi ne sahihi cewa wanda ya rantsi da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka duk da mallan nan bai bayyana mana ba shirka wace iri mun yi magana a baya wani lokaci ko a cikin littafin alamus sunna al-manshura rantsuwa da wani wanda ba Allah ba shirka sai karama ba shirka sai babba ba idan mutum ya rantsa da ko rawani na wani malami ko kabarin wani malami ko kofar gidansu ko kofar garinsu ko darajar wani dai irin wannan ko da da Ka'aba to wannan shirka ne amma shirka karama ba za a ce masa kafiri ya fita daga addinin musulunci ba mun gane wannan yau amma ya aikata shirka karama kuma ta fi babban zunubai fa yau wajen girmanta ta fi zina ta fi kisan kai kar a ce karami kai tsammanin wai ba wani abu bane magana haƙin Allah a hada shi da wani babban abu ne kawai cewa aka yi dai mutum bai zama kafiri ba amma shirka ce Allah ya tsare yace qala ibn hibban ابن حبان ينشو أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر وان سعد ينبال دابال ينشو وترانا إنا ولن منا تارد عبد الله بن عمر فحلف رجل بالكعبة sai wani mutum yace na rantsa da Ka'aba Ka'aba me yace me matsayin Ka'aba a musulunci wannan fa ilimin wajibi kowa san shi Ka'aba me ya alaka mu da Ka'aba me matsayin ta abun bauta ce ko kuwa me yace al-qibla yawa sunanta al-qiblar bauta saboda haka Allah ya umarce mu a cikin al-Qur'ani فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ aka umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka juyar da fuskarka wajhaka shatra al-masjid al-haram gefan nahiyar inda al-masjid al-haram yake nan zaka kalla an zaka yi sallah don haka alakar mu da Ka'aba menene al-qibla ce ba Allah ake bautawa ba ba Ka'aba ake bautawa ba Allah ake bautawa kuma Allah ba a ciki yake ba da zatin sa ballantana a ce ana bautawa abin da ke ciki ne in ka shiga cikin sa ba komai a ciki ba komai a cikin Ka'aba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka gusar da gumakan da mushrikai suka sa a ciki to ba komai a ciki fili ne haka da tile din sa yanzu ba komai kwata kwata na tuna wata magana ta wani mai da'awa na tabbawa ku labarin ana aiko wani lokaci Yusuf Estes wani kirista ne pastor da ya musulunta ya dade da musulunta yana da in kuna kallon Peace TV kun san Peace TV aiko ta su Zakir Naik to tare suke da shi yana ba da labari yana cewa da kafin ya musulunta ana ce musu suna tambayan an ce su waye musulmi sai a ce musu ai musulmi wasu mutane ne worshiping a box in the desert wasu mutane suna bautawa wata wani dan akwati a desert can a Sahara saboda wanda bai san musulunci ba yaga ana sujadan nan ana abubuwa shi abinda zai kawo Ka'aban nan ake bautawa bai san maganar al-qibla ba kamar yadda kun ga banu Isra'il hatta Yahudawa yanzu al-qibla su tana nan a Baitul Maqdis wannan rikice-rikice da ake a kwanan nan addu'a kan waɗannan abubuwan suna da tsare-tsaren su za su kwace wurin ya koma wurin su kaɗai to kuma su ma suna yi kuma suna da alƙibla da suke fuskanta da haka kowa da alƙibla sa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan din yake fuskanta sai dai har bayan yayin hijira sai dai wata 16 a Madina a Baitul Maqdis yake kallo sannan aka saukar da wannan aya aka ce saboda kwadayin sa ga hanyar Annabi Ibrahim to ya juyo ya kalli dakin Ka'aba domin Annabi Ibrahim shi ya gina dakin Ka'aba mun fahimci abin da haka wannan magana ce ta alƙibla ashe kenan ba a rantsuwa da abin da ba Allah ba Ka'aba ma abin da ba Allah ba ne
mun fahimci abin ko to shi yasa wata rana da shi Abdullah ibn Umar kamar yake a wannan hadisin sai suka ji wani mutumi yana rantsuwa bil ka'bati da ka'aba fa qala ibn Umar sai Abdullah ibn Umar yace wai haka kai can ko kai ko wannan bawan Allah kai kai can ka la taf'al kun karka sake wannan karka sake aikatawa fa inni domin ku wani sami'tu rasulullah naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa man halafa bi ghairi Allah ta'ala faqad ashrak duk wanda ya rantsa da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka duk wanda ya rantsa da wani wanda ba Allah ba to yayi shirka to ina ga sai mu tsaya nan darasin mu na gaba sai mu tashi kan wani lafazin daban yace min al-ishraki billahi qawlul qa'ili li adi min an-nas ma sha Allah wa shi'ta kun ga wannan maganganun wani zai ce ai mun karanta su a wani wurin ko a kitabut tauhid ko ba haka bane kitabut tauhid na waye wanda muka sani dai muke ta ake karantawa yanzu musamman yin shahara a Najeriya nawa ne malam muhammad bin abdul wahab malam muhammad bin abdul wahab yaushe ya rasu ba da dai ba zamani dai da shehu dan fodiyo ya rasu a shekara ta 1206 daidai 1206 ya rasu kun ga wannan ko mai littafin da muke karantawa ya rubuta wannan abin shi ya rasu shekara ta 840 tsakaninmu da shi yanzu ne shekara 800 ashe maganganun da malam muhammad bin abdul wahab ya kawo a littafin sa ba sabon abu ya kawo ba maganganun malamai ne shi ma ya dauko ya maimaita wannan shine yana daga cikin hikimomin karanta littafan waɗanda ma ba su da alaka da muhammad bin abdul wahab ba kasar su ɗaya ba kun ga ba shi kamar wannan malamin misra ne ba malamin saudi arabia bane kuma ya dade ma da rasuwa tun kafin a halici ko a haifi kakannin muhammad bin abdul wahab kun ga ashe maganar tana koma ne zuwa ga duk wanda ya magana da ta daidai da qur'ani da hadisan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce abun karba mun gane wannan abu to allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi akan wannan gaba ta maganar masha Allah wa shi daga cikin lafuzan da fada su ba daidai bane muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi gangariya tsaftace aqidar mu daga dukkan abin da zai lalata ta muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kuma ilimi mai amfani Allah ya hada zukatan mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya hada kanmu wannan kasa ta mu kuma Allah ya bata zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya taimaki shugabannin mu akan aikin alheri da kaunar sa da san sa da taimaka masa da kuma yin dukkan abin da yake zai kusantar da su da mu baki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya yassare mana al'amuran mu duk wata wahala da muke ciki Allah ya yi mana dukkan kunci Allah ya dauke mana waɗanda ba su fahimci musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya kamata ba muna fata Allah madauki ya ilmantar da su ya fahimtar da su Allah ya ba mu hakuri na zaman lafiya da junan mu واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك